أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بركة مدعونا يمتشينا لانر ثلاثة تقص قوتر جمال الأولى هجرة منذ صلى الله عليه وآله وسلم دو إير قليه دو دا عشرون دا ترى وأنكما يجدين شاهدوا قواتاً بير ميلادية تدبو بيدة تقص وأنهم قولي ميتارن البركة مثلا شمو دبو دكي جهر كتنا أقوبر قورة a wannan majalisi namu na mako-mako cikin karatun littafin At-Tuhfatul Iraqiyya fil A'mal al-Qalbiyya, wannan kuma shi ne majalisinmu na farko a wannan littafin. Wannan malami Shaykhul Islam Ibn Taymiyyah alayhi rahmatullah, yana da kyau kafin mu shiga karatun littafinsa ko sabon littafin da za mu fara karatu a cikinsa, mu yi shimfiɗa takaitacciya game da rayuwar wannan malami da gwagwarmayarsa da tashifatinsa wajen yaɗa sunnar manzo sallallahu alaihi wa sallama da yaƙi da bid'a da zalunci a zamaninsa. Babu shakka kaɗan ne suka san wane ne Ibn Taymiyyah, duk da cewa karanta littafinsa Al-Wasiyatul Kubra ya ba da haske ga mutane da dama sun san wane ne Ibn Taymiyyah, domin sun san yaya kamun ludayinsa yake ta fuskar ilimi, ya yake su kuwa a fagen ilimi, sun fahimci wannan daga ɗan kaɗan daga cikin abin da aka karanta na iliminsa a wancan littafi Al-Wasiyatul Kubra. Wannan baya hana muƙala yin takaitacciyar shimfiɗa, abinda yasa nake cewa takaitacciya, domin Shaykhul Islam Ibn Taymiyyah mutum ne da aka yi rubuce-rubuce masu yawa a kansa. A da can an yi rubuce-rubuce a kansa malamai da dama waɗanda suka rubuta tarihin sanannun malamai fitattu, malamai na Allah sun rubuta tarihinsa a littattafansu. Haka nan a wannan zamanin da muke rayuwa a ciki, marubuta masana masu bincike daban-daban sun yi rubuce-rubuce da wallafe-wallafe masu ɗimbin yawa a kan rayuwar wannan bawan Allah. Ta ko ina ka kullo masa za ka same shi hamshakin malami ne, shakundum ne a cikin wannan fannin. Shi yasa za ka ga waɗanda suka yi rubuce-rubuce a kan abin da ya shafi aƙida ta musulmi, a kan abin da ya shafi raddi ga waɗanda suka bar aƙida ta ƙwarai, sawa'un waɗanda suke ba musulmi ba da waɗanda suke musulmi amma suka saki layin ma'aiki sallallahu alaihi wasallama, za ka samu sun yi rubuce-rubuce da dama ta hanyar amfanuwa da haskakuwa da hasken ilimi na Ibn Taymiyyah. Za ka ga rubuce-rubucen da aka yi ta fuskar aƙida wanda aka tsafuro daga cikin littafin Ibn Taymiyyah suna nan da yawa birjik. Haka nan in ka zo ta fuskar hadisin manzo sallallahu ta'ala alaihi wasallama, za ka samu malamai waɗanda suke masana wannan fage sun yi rubuce-rubuce da dama a kan Ibn Taymiyyah a matsayinsa na masanin ilimin hadisin ma'aiki sallallahu alaihi wasallama, sun fitar da wagagen littattafai. Daga ciki akwai littafin Dr. Abdulrahman Ibn Abdul-Jabbar Al-Firyawai, ya rubuta wani littafi sifili guda hudu ko biyar ne muka-muka, wanda dukkaninsu irin ƙoƙarin Ibn Taymiyyah ne da ainihin gudunmawar da ya bayar a fagen hadisi. haka nan idan ka zo fagen tafsiri nan ma za ka samu Shaykhul Islam Ibn Taymiyyah yana da nasibi mai fadin gaskiya ciki marubuta waɗanda suka san fannin tafsiri sun yi rubutu akan Ibn Taymiyyah a matsayinsa na gawurtaccen malamin tafsirin Al-Qur'ani mai girma. Haka nan idan ka zo fagen fiqhu sanin shari'a nan ma akwai rubuce-rubuce da dama da aka yi a jami'o'i da dama na ƙasashen Larabawa da ƙasashen Turai a matsayin Ibn Taymiyyah shahararren malami masanin fiqhu masanin shari'a. Haka nan in ka zo batun alƙalanci nan ma za ka samu an yi rubuce-rubuce a kan Ibn Taymiyyah a matsayinsa na wanda ya san me ake nufi da alƙalanci duk da bai taɓa kasancewa alƙali a rayuwarsa ba. Haka nan idan ka zo ka ɗauki fannin tarbiyya, tarbiyya ta al'umma, tarbiyya ta yara ƙanana, tarbiyya ta manya, nan ma marubuta sun yi rubuce-rubuce da dama akan irin gudunmawar da wannan malami, wannan bawan Allah ya bayar a wannan fagen. Haka nan idan ka gangaro ɓangaren tiyata, a nan ma za ka samu malamai masana tiyata, masana yadda ake gudanar da sha'anin al'umma, yadda ake gudanar da ƙasa, sun yi rubuce-rubuce a kan Ibn Taymiyyah a matsayinsa na wanda ya ba da gudunmawa wajen fito da ƙa'idoji da dokoki da hukunce-hukunce na siyasa ta musulunci. Haka nan idan ka ɗauki abin da ya shafi sanin addinai, bincike akan addinai da ainihin a muqarana akan ilmul adyan, ilimi na sanin addinai, kiristanci ko yahudanci ko makamancinsu, nan ma za ka ga marubuta da dama sun fito da irin kokarin da Ibn Taymiyyah ya yi a wannan fage. Har ta kai Muhammad Sayyid al-Junayni, wani marubuci a ƙasar Masar, yake faɗa yake cewa akwai sanda wani irin yanci ranar addinin musulunci din nan, Turawan da ba su musulunta ba amma kuma ainihin suna shigowa cikin addinin musulunci da sunan neman ilimin addinin musulunci. Ya zo ƙasar Masar gari abin da ƙasar Egypt domin ya yi bincike a kan Ibn Taymiyyah a matsayinsa na wanda ya yi bincike mai zurfi a kan sha'anin addinin kiristanci. A lokacin ne aka ba shi littafin Ibn Taymiyyah mai suna Al-Jawab As-Sahih liman baddala din al-Masih. Wannan gawurtaccen littafi wanda an buga cikin sifili guda hudu manya-manya, dukkaninsa yana magana ne akan addinin kiristanci da yadda aka jirkita shi. Ibn Taymiyyah yana jawo maka abubuwan da yake cikin littattafan kiristoci da irin tufka da warwara da take cikin waɗannan littattafai, sun sai yadda cewa babu abin da Ibn Taymiyyah ainihin ya rayu wajen karanta shi da bincike a kansa kamar wannan babu. To lokacin da wannan batu da ɗan ciranin addini, ɗan ciranin musulunci, ainihin ya karanta wannan littafi, ya ce shi ai a duk rayuwarsa da karance-karancensa bai taɓa samun mutumin da ya san kiristanci ba sani na hakika kamar wannan malam. Ƙarshe ma mutumin musulunta ya yi. Wannan littafin yana nan ana karanta shi, har ma akwai lokacin da wasu a wata ƙungiya ta yi yunƙurin ainihin za su fassara shi zuwa Turanci domin ƙasashen yamma su san cewa addinin da suke kai addini ne gurɓatacce, su kuma ga irin hujjoji da Ibn Taymiyyah ya rubuta a wannan littafin Al-Jawab As-Sahih liman baddala din al-Masih. To haka ta kowane fanni, idan ka kullo wa Ibn Taymiyyah za ka same shi teku ne, za ka same shi shakundum ne a wannan fannin, har ta kai maganar da Ibn Latif al-Id yake faɗa ta fito ƙarara zahiri a cikin littattafansa. Ibn Latif al-Id yana cewa na ga Ibn Taymiyyah كأن العلم نصب عينيه، العلوم كلها كأنها نصب عينيه. دك لإدم مكة، كي تاتي أنبجي متسوني أكن أجبنت أكن بيبي. يأخذ ما يريد ويدع ما يريد. يتوكيون ليسو يبرون ليسو. وكمر أنبجي متسوني أكن بيبي. يدعو أبن ديكي سو يبر أبن ديكي. ainihin baya so. Haka nan ta fuskar Arabiya, abinda ya shafi lugar Larabci nan ma ya kware kwarai da gaske a wannan fannin. Alaikum salam. Hatta kai wato littafin Alkitab na Sibawai ya karance shi cikin ɗan kwanaki ya fahimce shi. Alkitabu na Sibawaihi shi ne littafi na ƙarshe a fagen ilimin nahau. Duk waɗanda suka zo bayan Sibawaihi to suna maƙalƙale wa ilimin Sibawaihi ne, suna ci daga kafakin Sibawaihi ne a cikin wannan fannin. Saboda haka shi ne jagora, shi ne shagaba a cikin fannin ilimin nahau. Idan aka ce Sibawaihi an je matuƙa, an je maƙura, ɗaya daga cikin masana ilimin nahau ne da aka yi a ƙasar Basra. Wata rana Abu Hayyan Tauhidi, Abu Hayyan Nahwi, wani malami ne wanda ya shahara da ilimin nahau a zamanin Ibn Taymiyya, yana ɗaya daga cikin ɗaliban da suke zuwa majalisin Ibn Taymiyya don ƙaruwa da iliminsa. Amma shi wannan malamin abinda ya fi sha'awa a rayuwarsa shi ne nahau, kuma a nan ya fi ƙwarewa, har ma ake kiran shi da An-Nahwi, ake ce da shi Abu Hayyan An-Nahwi. Wata rana ya zo majalisin Ibn Taymiyya, sai ya samu Ibn Taymiyya yana ta tsage matsaloli waɗanda suka shafi nahau. A wasu gurare ma ya ce Sibawaihi ya yi kuskure. To wannan ya tada hankalin Abu Hayyan. Abu Hayyan ba wanda yake ji da shi irin ainihin Sibawaihi. Ibn Taymiyya ya ce Sibawaihi ya yi kuskure a nan. To fa shi ne Abu Hayyan ya birgita ya tashi. Sai za a ce Sibawaihi ya yi kuskure. Annabi da Ibn Taymiyya ya ce to Sibawaihi annabin nahu ne? Allah ya aiko shi da nahu. Ta yadda komai ya faɗa kamar wahayi. Ya ce to in ba baka sani ba, na ci gyaransa a littafinsa Alkitabu a gurare 80. Da baka taɓa sani ba. Wanda ya sa suka fata da Abu Hayya da Tauhidi ya daina zuwa majalisin. To kaga mutum irin wannan, a ce za a yi magana a kansa, lallai maganar tana da faɗi ƙwarai da gaske. Saboda haka sai dai a yi tsakuri, a ɗan ɗebi kaɗan a ɗan fesa, sauran abubuwa kuma a je a neme su a cikin wagagen littattafai manya-manya waɗanda aka rubuta dabbacin tarihin wannan bawan Allah. Ibn Taymiyya ana mata laƙabi da Taqiyyuddin, cikakken sunansa Ahmad Abul Abbas Ahmad ابن شهاب الدين أبي المحاسن عبد الحليم ابن الشيخ مجد الدين أبي البركات عبد السلام ابن عبد الله ابن أبي القاسم ابن محمد ابن تيمية الحراني. تقول يا ولنا لن قارن كدني أكن أبنك كتابا جي منامنا. Shihabuddin Abul Mahatin, wannan duk laƙabi ne na babansa. Shihabuddin laƙabi ne, Abul Mahatin al-Kunya ce, Abdul Halim shi ne sunan mahaifin nasa. Sannan aka ce Ibn Shaykh Majduddin Abul Barakat. Majduddin laƙabi ne, Abul Barakat al-Kunya ce, kakan nasa sunansa Abdul Salam. Kaga wannan daman an sha faɗa, Abdul Halim Abdul Salam. Abdul Halim din shi ne ake masa Al-Kunya da Abul Mahasin ake masa laƙabi da Shihabuddin, shi ne uban nasa. Kakansa Abdul Salam shi ne ake masa laƙabi da Majduddin, ake masa Al-Kunya da Abul Barakat. Idan kana karatu za ka ga wasu gurare an ce qala Abul Barakat Ibn Taymiyya. To wanda bai sani ba sai ya ce Ibn Taymiyya da muke karanta littafinsa ake nufi, a'a, Abul Barakat Ibn Taymiyya kakansa kenan, ba shi ba. Kakansa shi ne Abul Barakat Ibn Taymiyya. Gidansu gaba ɗaya gida ne na ilimi, saboda haka ba shigogo ba ne a harkar ilimi. Ya gaji ilimi ne kabiran an kabiri, daga babansa, kakansa, danginsa duk malamai ne. Kakansa Majduddin Abul Barakat Ibn Taymiyya babban malami ne shahararre a lokacinsa. Intahat ilayhi ri'asatu al-mashyakhah al-hanbaliyya, a zamaninsa shi ne shehun hanabila gaba daya. Babu masanin fiqhu da ya kai shi a lokacinsa, har ba ana masa kirari ana cewa ulina lil majd al-fiqh kama ulina lil li'a li dawud al-hadith. an tausasa mata an lausasa mata fiqhu kamar yadda aka lausasa wa annabi Dawud karfi kamar yadda Allah ya ce wa alanna lahu alhadid yana daukan karfe ya sarrafa shi ba tare da ya tashi a wuce yana ta duka ba a har kama shi ya lausasa shi ya ainihin sarrafa shi ya malkwada shi ya kera abin da yake so to haka aka bawa ainihin shi wannan kakarai su tabiya majlisin abul barakat kwarewa a fannin fiqhu yana sarrafa shi yadda ya ga dama babansa malami ne babba sunan shi ya bace tsakanin ɗansa da tsakanin kakan ibnu taymiya da ibnu taymiya da kanan sunan uban ya bace suna cewa waqa'a baina daw'i ash-shamsi wa nuri al-qamar kana najman waqa'a baina daw'i ash-shamsi wa nuri al-qamar wato shi baban ibnu taymiya tauraru ne da ya faɗo tsakanin hasken rana da hasken wata sai bace to hasken rana shine hasken ibnu taymiya hasken wata kuma shine hasken kakan ibnu taymiya abul barakat to anan uban shi sai ya kasa fitowa sosai amma ba dan haka ba shi ma kamar yadda suka faɗa malami ne a zamanin sa sosai kakansa abul barakat shine wanda ya rubuta littafin muntaqal akhbar wani littafi na hadisi wanda aka yi masharhi mai suna Nail al-Awqaf wanda Muhammad ibn Ali al-Shawkani ya yi masharhi shine mai littafin al-Muharrar fil Fiqh mai littafin al-Muharrar fil Fiqh yana da littafai da dan dama an haife Ibn Taymiya a wani gari da ake kira Harran Harran a yanzu cikin kasar Iraki ne arewacin Iraki can ne Harran yake take a ranar Litinin 10 ga watan Rabiul Awwal hijira ta ma'aiki sallallahu alaihi wa sallama 661 ranar Litinin 10 ga watan Rabiul Awwal hijira ta manzo sallallahu alaihi wa sallama 661 da mahaifiyarsa da danginsa sun yi wa hijira daga wannan gari lokacin Ibnu Taymiya yana dan kankani a shekara ta 167 suka yi wa hijira a lokacin Ibnu Taymiya bai wuce dan shekara 7 a duniya ba saboda a wannan lokaci miyagun al'umman nan da ake ce musu Tatar sun mamaye garin da Ibnu Taymiya yake ciki sun addabi musulmi suna gallaza musu to a wannan lokaci iyayensa suka yi hijira suka dawo cikin kasar Syria wato Damascus babban birnin kasar Syria a yanzu Ibnu Taymiya ya tashi kamar yadda muka faɗa a gida na ilimi ya tashi cikin kulawa cikakkiya da kame kai da ibada da rashin ainihin a jijjiwa da wuce gona da iri cikin abin da ya shafi sutura ko abinci sun ne mai biyayya ga iyayensa biyu mai tsoron Allah mai tsantseni mai bauta wa Allah mai yawan azumi mai yawan qiyamul layl tun yana kankani aka fahimci mutum ne mai zaka'in gaske mutum ne mai kwakwalwa mai zarangwana mai fahimtar abubuwa fiye da yadda aka saba ganin mutane suna fahimtar su ya kasance tun a lokacin yana karami baya shagaltuwa kamar yadda almajirinsa al-Bazzar yake faɗa a cikin littafinsa al-Manaqib al-Aliyya yake cewa ba a san shi da wasanni irin da yara ba har ko da yaushe babu abin da yake sha'awa irin ya zauna ya takara akwai ma lokacin da danginsa ubansa da dan uwansa da sauran mutanen gida aka ce za a fita a je a shakata a sha iska a waje aka nemi ya zo a tafi da shi yana kankani ya ce shi ba zai tafi ba sai ba za ka zo ka tafi ka dan miƙe kafa ba ya ce a'a ba ya da amfani abin da zai je yi suka bar shi suka tafi can da yamma suka dawo suka ce kana nan zaune baka je ka shakata ka amfana da irin abin da muka amfana da shi bai ce a'a ko dai ku ba ku amfana da irin abin da na amfana da shi ba domin a tafiyar ku ya daga wani littafi da ake kira Rawdatul Nazir wa Jannatul Munazir na Ibn Qudama littafi ne na usulul fiqh babban littafi ne zai kai shafi wajen 300 ko sama yace a tsakanin wannan lokaci da kuka bar ni zuwa yanzu na haddace wannan littafi saboda haka ni da kowa ya amfana wata rana ya fita zai tafi makaranta, sai wani ya gan shi, wani bako sai ya gan shi da allansa a hannu, sai ya kirawo shi, sai ina za ka yake da shi zan je makaranta, sai ya karɓi allansa, sai ya ce zan maka shiftar wasu hadisai ka rubuta a allan nan naka. Sai ya masa shiftar hadisai, wato ya masa imla'in hadisai da isnadinsu da matanansu, kowane hadisi ya kawo isnadinsa tun daga farko har zuwa kan annabi sallallahu alaihi wasallam, sannan ya kawo matanin hadisin, wata shiftar hadisai kamar guda goma. Sai ya ce da shi waɗannan hadisan ka za ka iya karantawa ka haddace, sai tabi ya ce da shi aina haddace, shi ka haddace kawo Allah, sai ya karɓi Allah, ya ce to karanto, ya karanto masa daga farko har ƙarshe bai kuskure ko sau ɗaya ba. Sai ya ce lalle wannan yaron in ya girma za a ga babban al'amari tattare da shi. Haka nan Al-Bazzar ya kuma faɗar wata waƙi'a da ta faru ga Ibn Taymiyyah na ƙarami, sai akwai wani da Yahudi a kusa da su a unguwar da suke, duk sanda Ibn Taymiyyah zai tafi makaranta sai da Yahudin nan ya kirawo shi ya yi ƙoƙarin ja da shi akan harkar addinin Yahudanci, sai Ibn Taymiyyah ya ta bashi ansa, in ya kawo wata magana, wata shubha, wata bahallata, sai Ibn Taymiyyah ya bayar masa da martani. Kullum haka Ibn Taymiyyah sai ya fara faɗa masa wasu abubuwan da bai san su a Yahudanci ba. Ƙarshen lamari da Yahudan nan sai musulunta a hannun Ibn Taymiyyah tun yana ƙanƙani. Ya yi karatu a gurin malamai da dama, malamansa a bisa ƙididdiga sun haura ɗari biyu, dukkaninsu mutanen Dimashq ne, kuma akasarinsu waɗanda suka karanci mazhabar Hanbaliya ne, wato Hanabila ne. Farkon malamin da ya karatu a gurinsa ko farkon malamin da ya fara jin hadisan ma'aiki sallallahu alaihi wasallam a gurinsa wani malami ne da ake kira Ibn Abdijai a nan Dimashq, a lokacin Ibn Taymiyyah bai fi ɗan shekara bakwai ba. Ya koyi ilimin khatti, wato ilimin rubutu na Larabci, ya koyi ilimin lissafi, ya haddace Alkur'ani yana ɗan ɗanɗani, ya gwanince a fannunuka masu yawa kamar tafsiri, hadisi, fiqhu, usulul fiqhi, Larabci, tarihi, mantiki, ilimin hay'a, ilimin littattafan ahlul kitabi da littattafan 'yan bid'a da sauransu. Su biya karanta wannan yana ɗan shekara goma sha wani abu ba. Ya kware a fuskar Larabci a cikin 'yan kwanaki ya gama fahimtar littafin Sibawayhi, yana ɗan shekara 17, wato a shekara ta 677 ya fara fatawa. Malamin da ya ba shi dama ya fara fatawa, har alfahari da yake da wannan, in an tashi magana ya ce aini ne na bawa Ibn Taymiyyah izinin ya fara fatawa. A lokacin Ibn Taymiyyah bai shige shekara 17 ba. Ya fara karantarwa lokacin bai fi ɗan shekara 21 ba, wato a shekarar da hijira 681 a wata makaranta da ake kira Al-Madrasatu As-Sukkariyya bayan mutuwar mahaifinsa. Ya zauna ya yi darasin tafsiri a lokacin yana ɗan shekara 30, goma ga watan 2 hijira 661, ya yi tafsiri a babban matsallacin Juma'a na Banu Umayya da yake garin Dimashq. A wannan lokaci malamai manya-manya masana fanni daban-daban sun halarci majalisin. Ibn Taymiyyah yayi tafsiri, har ma wasu da dama suka yi ta rubuta fa'idojin da suka tashi da su a wannan tafsiri da yayi. Ibn Taymiyyah masanin tafsiri ne ba kankani ba. To har ya kasance wani lokaci zai zauna yayi tafsiri, wato a cikin aya ɗaya ya yi majalisi biyu ko majalisi uku yana tafsirin aya ɗaya. Al-Hafiz Az-Zahabi almajirinsa ne a cikin littafinsa Tarikhul Islam, yana tarjamar wani malami na aqida da ake kira shi Abu Uthman As-Sabuni, sai yake kawo labarin Abu Uthman As-Sabuni lokacin da ya zo wani gari da ake kira Talmat. Ya zauna a garin ya yi musu tafsiri, ya karantar da su tafsiri kusan wata ɗaya, amma bai gama aya ɗaya ba. Da ya tashi zai tafi yake cewa da su shi wannan malami Abu Usman al-Saburi yake cewa ɗan garin da na ga dama zan zauna shekara ɗaya a cikin ku muna tafsirin wannan aya ban kare ba. Sai Zahabi yake cewa wallahi haka malamin mu Ibn Taymiyyah yake, domin akwai sanda yayi ainihin shekara guda yana mana tafsirin suratul Nuh, tafsirin suratul Nuh a cikin shekara guda tafsirin take. Wato aka ce tafsirin aya ko tafsirin ayoyi ko sura ta Al-Qur'ani ba ana nufin mutum ya buɗe Al-Qur'ani a karanta masa aya kuma ya tahira ba, ya ta bada labarin ilimi, ya bada labarin sa tafiye-tafiyenta da yayi da matsalolin da ya gamu da su da abin da aka ce masa da abin da ya faɗa. Ba wannan shi ne tafsirin ba, wasu na ɗaukar wannan shi ne tafsirin, a karanta aya ɗaya biyu kuma ya ta baka labari, wannan ba shi ne tafsirin da ake nufi ba. Ana nufin idan aka zo kan ayar zai tsaya yi bayani akan ayar tana da sababin nuzul ya faɗa, tana da maganganun da malamai suka yi cikin in akwai hadisan da suka fassara ayar ya faɗe su, idan akwai maganganun sahabbai ya faɗa akan ayar, in akwai na tabi'ai ya faɗa, ya zo kan maganganun malaman tafsiri da suka yi na ayar ya faɗa, in akwai fuskokin tafsiri daban-daban suka kaza ne ya faɗe su, in akwai mas'aloli da suka shafi ainihin aqida a cikin wannan aya ya tsaya ya tsalaice su ya bayyace su ya shiga matsalolin da suke da alaka da fiqhu wanda suke da alaka da ayar ya fito da su har ya zo kan matsaloli na arabiya da sauransu. Haka ji duk abinda yake faɗa yana da alaka da ita wannan ayar kai tsaye, ba kawai ya raraka ya ja ya jeji ba, kuma ya tawaita tafsirin ayar. Akwai wani malami da ya ce shi ma zai kwatanta ya zauna wai zai yi wata ɗaya yana fassara Fatiha, amma an kaji tafsirin da hira ce yake da an karanta aya ɗaya sai ya shiga hira kuma ya yi ta ba mutane dariya, ƙarshe kuma a tashi ba tare da kaji wani abin da yake da alaka da ayar ba, haka gobe za a zo a yi sai haka yi sai ƙarshe ya ce wai ya daɗe yana tafsirin Fatiha. To Ibn Taymiyyah yana irin wannan, ya tsaya ya bi aya ko sura ya kalalace ta wajen tafsiri. Ya samu yin hajji sau ɗaya a rayuwarsa a shekarar hijira 692 a lokacin yana ɗan shekara 31, ya yaɗa iliminsa a garuruwa daban-daban irin su Dimashq da Masar da Alkahira da Iskandariya da kurkuku, gidajen kurkuku da suke waɗannan garuruwa. Haka nan ya fita har guraren da ake yaƙe-yaƙe, nan ma ya yaɗa ilimi, ya fara rubuce-rubuce talifi na ilimi tun yana ɗan shekara 17. Ibn Taymiyyah Allah madaukakin sarki ya bashi sabati, ya bashi kuwa, kamar yadda Annabi sallallahu alaihi wasallama yake cewa al-mu'minu al-qawiyyu khairun wa ahabbu ila Allah min al-mu'min al-da'if, al-mu'minu al-qawiyyu ahabbu ila Allah min al-mu'min al-da'if wa fi kulli khair. To mu'mini karfa shi Allah ya fi so, shi yake al-khairi sama da mu'minin da yake mai rauni, dukkanin su sun yi tarayya a cikin al-khairi, amma mai karfi shi ne ya fi soyuwa, shi ne ya fi alkhairi a gurin Ubangiji. Ibn Taymiyyah yana daga cikin waɗanda Allah ya ba su kowa ƙarfi, ba wai kawai ƙarfi na jiki ba, a'a, sabati, ƙarfi na zuciya, tun ne mai ƙarfin zuciya yana da sabati wajen ambaton Allah da zikiri da ibada da biyayya ga Annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama. Allah na cewa ya ayyuha alladhina amanu idza laqitum fi'atan fasbutu wadhkurullaha katiran la'allakum tuflihun. Ya ku waɗanda suka yi imani, idan kuka haɗu da abokan gaba to ku jajirce, ku dage, ku ambaci Allah da yawa, la'allakum tuflihuna wa la'allaku ku samu babbar rabo. Ibn Taymiyyah mutum ne da Allah madaukakin sarki ya bashi kowa fi ibadatihi fi zikrihi lillah, kamar yadda Ibn Qayyim yake cewa, Ibn Taymiyyah a cikin littafin Salwa bil Sayyib yake cewa Ibn Taymiyyah lokaci in yayi sallar asubahi yakan zauna har rana ta take tsaka yana ta zikiri da ambaton Allah da karatun Al-Qur'ani da addu'a, yana daga kansa sama yana addu'a har rana ta kai tsaka, sannan ya tashi kullum haka yake. Haka nan Allah madaukakin sarki ya bashi ƙarfin jiki da lafiyar jiki, ya kasance yana da miliyar da take jahwariya, wato miliya ce wacce take mai jiyarwa, ba miliyar da idan yana magana ba sai an kasa kunne sosai a ji shi, a'a, duk irin dumbin al'ummar da suke sauraron shi yakan daga murya ya jiyar da su ba tare da amsa kowa ba, domin a wancan lokacin babu wannan amsa kowa, yana jiyar da masu sauraron shi ya kuma ainihin mallaki zukatansu yayin da yake musu magana, ya shiga zuciyarsu cikin dan kankanin lokaci. Mutum ne da Allah ya bashi kuma ƙarfin hadda da wuya ya haddace abu ya manta. Ya haddace littafin al-Muhalla na Ibn Hazm, saboda yawan karanta littafin Musnad, ya karanta shi ba sau ɗaya ba sau biyu ba. Littafin Musnad na Imam Ahmad babban littafi ne, babban kundi ne na ilimin hadisi, domin ya ƙunshi hadisi sun kai kimanin 40,000. Ibn Taymiyyah ya karance shi daga farko har ƙarshe ba sau ɗaya ba ba sau biyu ba, har ta kai saboda yawan lalata hadisansa da yake yi, da yadda yake safar hadisi a cikin wannan littafin, yadda ya so inda ya ga dama ta kai ma ana cewa ya haddace littafin gaba ɗaya. Farkon littafin da ya haddace shine littafin Al-Jawab bayna Sahihayn na Abu Bakr al-Humaydi, wani littafin hadisi ne da ya hada hadisan Bukhari da Muslim a guri guda, shine farkon littafin da Ibn Taymiyyah ya haddace. Ibn Taymiyyah ya haddace hadisai da na ma'aiki sallallahu alaihi wasallam da yawa, har ta kai Zahabi yana cewa ana yi wa Ibn Taymiyyah kirari, ko kuma har ta kai akan iya a ce kullu hadithin la ya'rifu Ibn Taymiyyah falaysa bihadith, to hadithin da Ibn Taymiyyah bai sai shi ba to ba hadisi bane. Wannan kirari ne da kuma nuna irin yadda ainihin ya kasai ta yubrin kasa a wannan fanni, ba wai ana nufin idan ya ce babu hadisi ba to babu din, akan iya samu shi mutum ne dan adam ne, wani lokaci yakan iya yin tuntuban harshe ko kuma ainihin ya sha'afa ko ya manta, wannan zai iya faruwa ko ma ya faru yakan iya cewa babu hadisi kuma ai a same shi. To amma dai maganar da malaman hadisi suka yi irin wannan tana nuna cewa mutum ne mai babban sha'ani, mai babban matsayi a wannan fage na ilimin hadisi. Malamai da dama sun yaba masa, har ma waɗanda ba masoyansa ba sai da suka jinjina masa, suka yaba masa, suka cire masa hula, kamar yadda Bahaushe yake faɗa. Ibn Sayyidin Nas al-Ya'muri ya yabe shi yabo ba kaɗan ba, lokacin da yake magana akan Abul Hajjaj al-Mizzi, yana yaban Abul Hajjaj al-Mizzi sai yake cewa shine ya haɗa ni da babban malamin nan, limamin nan, Sheikhul Islam Taqiyuddin Abul Abbas Ahmad ibn Abdul Halim ibn Taymiyyah. To al-Mizzi shi ya haɗa shi ciya da Ibn Taymiyyah da Ibn Sayyidin Nas. Ibn Sayyidin Nas yace fa alqaytuhu mimman adraka min al-ilm hazza, da nazamu da shi sai na ganshi mutum ne da Allah ya bashi rabo a cikin ilimi. Wa kana yastaw'ibu as-sunan wal athar hifzan, wa kada yastaw'ibu as-sunan wal athar hifzan, ya ma kusa ko ka kusa ma ka ce ya haddace sunnoni da maganganun sahabbai da tabi'ai, yadda na ganshi yana sarrafa wannan, yana kawo waɗannan ainihin hadisai. Yace in takallama fi tafsiri fa huwa hamilu rayatihi, in yana magana a tafsiri shi ne mai dauke da tutar wannan fannin. Aw aftafil fiqh fa huwa mudriku ghayatihi, in kuma a fiqh zai yi fatawa to shi ne wanda ya riski gayar fiqh. Aw zakara fil hadisi fa huwa sahibu ilmihi wa zu riwayatihi, in kuma yayi muzakara da kai ya tattauna da kai akan fagen hadisi ya ce to shi ne ma'abocin ilimin wannan fanni, shi ne ma'abocin ruwayar wannan fanni. Aw hadara bil milali wan nihali lam yura awsa'a min nihlatihi fi zalika, in kuma zai tattauna da kai ne akan addinai da kungiyoyi waɗanda suke jingina kansu ga musulunci, to ba za ka samu wanda Allah ya yi wa baiwa wadatacciyar baiwa ba a wannan fanni kamar ka. Yace baraza fi kulli fannin ala abna'i jinsihi, yace a kowane fanni ya yi fice ya tserewa waɗanda suke ƴaƴan jinsinsa, wato waɗanda suke tare da shi a gari ɗaya, suke yi karatu tare da shi. Walam tara aynu man ra'ahu mithlahu, idan wanda ya ga Ibn Taymiyyah bai taɓa ganin kamarsa ba, wato duk idan da ya ga Ibn Taymiyyah zai ce ba zai taɓa ganin malami irinsa ba. Wala ra'at aynuhu mithla nafsihi, shi kansa idansa shi Ibn Taymiyyah bai taɓa ganin kamar kansa ba. Kana ya takallamu fi tafsir, yakan tsaya ya yi magana a cikin tafsirin Al-Qur'ani. Fa yahduru majlisahu al-jammu al-ghafir, mutane masu ɗimbin yawa su halarci majalisinsa. Wa yariduna min bahri ilmihi al-'azb an-nabih, su sha ruwa garai-garai wanda suke mai daɗin ɗanɗano daga cikin tekun iliminsa. Shi ya kasance a fagen tafsiri, idan yana hikaito maganganun malamai akan aya su zaka yi mamaki kwarai da gaske. Akwai littafin ta mujalladi biyu wani bangare na tafsirin ta, tafsiru ayatul ushkilat, tafsiru ayatul ashkalat, wato tafsirin ayoyi waɗanda suke bada rikici wajen fahimtar su. Ibn Taymiyya yace har ma ba za ka samu, idan kana karanta littafin tafsiri duk inda za ka karanta ba za ka samu tafsirin ta daidai ba. To za ka taba cewa yayi tafsiri me zai hana ya fassara alqur'ani daga farko har ƙarshe? Yace to aka yi haka ai zai zama an yi maimai akan aikin da aka yi a baya, sai dai a ɗauki wasu ayoyi waɗanda ake ganin an samu kuskure wajen fahimtar su, a yi ƙoƙarin yi wa mutane bayanin yadda fahimtar su take ta kwarai. To haka dai Ibn Sayyidin Nas yayi ta kururuta shi a cikin ainihin ajibansa. Haka nan ɗalibinsa Al-Hafidh Al-Dhahabi shi ma ya kururuta shi, ya ainihin yabe shi, yake cewa shaykhuna al-imamu shaykhul islami fardu zaman bahru al-ulum taqiyyun fi, wato malaminmu limami shehin musulunci wanda yake kwaya daya tilo a zamaninsa, shakundum na ilimi taqiyyun fi. Haka nan a cikin littafin Zairu Siyar ko Zairu Tarihi al-Islam da ya tarjamar Ibn Taymiyya yayi masa ainihin yabo mai yawa, yake cewa Ibn Taymiyya ya karanta hadisai da yawa a gurin malamai, ya zazzabo hadisan da ya karanta a gabansu, ya rubuta littattafan hadisai da hannunsa, ya rubuta Sunan Abi Dawud, ya yi nazari da bincike game da mazajen hadisi da illolin hadisi, har ya zama daga cikin malamai masu ainihin bin keke da keke na hadisi a Ibatun Nadri kenan. Sannan ya zama daga cikin malaman hadisi tare da addini da Allah ya bashi da hankali da kyakkyawan ambato da kula da kansa. Yake cewa sannan kuma ya dukufa wajen karanta fiqh da mas'aloli waɗanda suke da zurfi na fiqh da ka'idoji na fiqh da hujjojinsa, yayi zurfi wajen sanin mahallin ijma'i a cikin matsala da mahallin sabani a cikin matsala ta fiqh. Har ya zamana in yana magana kowa sai yayi mamaki idan ya kawo matsala daga cikin mas'aloli na khilafa, mas'aloli da malamai suka yi sabani a ciki, yana kafa dalili, yana kawo ra'ayin da yake shine mai rinjaye, yana ijtihadi, za a iya cewa hukka lahu zalika, yana ijtihadi kuma ya cancanta ya ijtihadin. Fa inna shurutal ijtihadi kanat qad ijtama'at fihi, shi saboda sharadan ijtihadi gaba daya sun tattara cikin shi. Ibn Taymiyya yace fa innani ma ra'aytu ahadan asra'a intiza'an lil ayati dallati ala al-mas'ala allati yuriduha minhu, dan taba ga mutumin da idan yana magana akan wata mas'ala ba yafi kowa saurin zakulo ayoyin da suke magana akan wannan mas'ala din. Wato nan da nan zaka je yana ta kawo ayoyin da suke da alaka da ita wannan mas'ala din, za bi yace bai taba ga mai irin wannan gaggawar kokolwar irin ta Ibn Taymiyya ba. Yace ban taba ga kuma mutum mai tsananin halarto da matanin hadisai da jingina su zuwa ga waɗanda suka ruwaito su, idan a sahihaini ne Bukhari da Muslim ya jingina su can, idan a Musnad na Imam Ahmad ne ya jingina hadisin zuwa Musnad, idan a cikin Sunan ne Sunan Abi Dawud ko Nasa'i ko Tirmidhi ko Ibn Majah ya jingina su zuwa ga wannan littafi. Yace ka annal kitaba was sunan nusba ilayhi, kai ka ce an juye mata Al-Qur'ani, ayoyin Al-Qur'ani da hadisan manzo Allah an baje masa su a gabansa a cikin faifai, inji Ibn Taymiyya Al-Dhahabi, wa ala tarafi lisanihi, kai ka ce akan gabar harshensa suke, wato da ya motsa harshensa sai su yi ta fita da ainihin lafazi mai daɗin ji, wa ainihin maftuha da ido wacce take a buɗe, wa ifhamin lil mukhalif, da kuma kure abokin jayayya, idan ana jayayya da shi saboda sanin makamar hujja, nan da nan sai kaga abokin jayayyarsa ya rasa ta cewa. Yace wa kana ayatan min ayati Allahi ta'ala fi tafsir, wato aya ne daga cikin ayoyin Allah madaukakin sarki a bagen tafsiri, wata wasu ifihi da fada da magana a cikin sa, la'allahu yabqa fi tafsir al-aya al-majlis wal majlisai, to wani lokaci sai ya wanzu yana tafsirin aya daya majalisi ɗaya ko majalisi biyu. Yace in ka karkaso wajen sanin aqidu na addini da sanin aqidu na wasu kungiyoyi kamar Khawarijawa da Rafilawa Shi'a kenan da Mu'tazila da sauran 'yan bid'a, to anan ba a keta masa kura, ba wanda yake kama kafarsa, yace tare da kuma haka mutum ne mai karamci, karamcin da ban taba ga mutum mai irin sa ba. Wato Ibn Taymiyyah yana da karamci, karamcin da Al-Zahabi yace bai taba ganin mutum mai karamci irin sa ba. Al-Bazzari ya kawo ainihin misali, yace akwai wata rana da ya fita, wani mai bukata ya tare shi, yana son ya biya masa bukatar sa, yana tambayar sa ainihin yana roƙon sa abinda ainihin zai tallafa wa rayuwarsa da shi. Ibn Taymiyyah kuma a lokacin baya da abinda zai bashi, sai ya cire rigar sa sai ya ce ga sanan je ka idan za a sayar, za a saya ka sayar, kai amfani da kudin Allah ya amfane ka da su. Ko lokaci da wani yazo yana roƙon sa ya rasa me zai bashi, sai ya baje masa littafin sa yace dauki wanda yayi maka. Yasa ya dubi wani mushafi na Alkur'ani mai tsadar gaske, sai ya dauki. Daliban suka ce ta malam ka gafa wanda ya dauka, yace kuma shi ya karanta ya amfana. Wato shi ma saboda mugunta ba zai dauki dan karamin kudi ba, sai ya duba mai tsadar. To mutum ne mai karamci kwarai da gaske, sannan mutum ne mai jarumta, jarumtar da ake misali da ita. Kamar yadda za mu faɗi wani nau'i na jarumtar sa kaɗan daga cikin jarumtar Ibn Taymiyyah. Mutum ne mai yawan faɗar gaskiya, mai yawan hana munkari, baya jin tsoron zargin mai zargi akan wannan. Ibn Zamalkani ɗaya daga cikin 'yan bid'a ne da suka sako Ibn Taymiyyah a zamaninsa, suka sako shi a gaba da ainihin baƙaƙen maganganu da kai shi gaban sarakuna, amma duk da haka shi kansa sai da ya jinjina ma wannan mutum. Yaban gwani ya zama tilas, ya zama dole. Yake cewa lam yura min khamsu mi'ati sana ahfazu minhu. Ibn Zamalkani yake cewa tun daga shekara 500 baya da suka wuce ba a taba ganin mutum mai haddar Ibn Taymiyyah ba. A wani gurin ba har yaban sa yake yana ce da shi sayyiduna wa shaykhuna wa qudwatuna الشيخ الإمام العالم العلامة الأوحد البارع الحافظ الزاهد الورع القدوة تقي الدين شيخ الإسلام سيد العلماء قدوة الأئمة الفضلاء ناصر السنة قامع البدعة حجة الله على العباد رادئ أهل الزيد والفساد أوحد العلماء العاملين آخر المجتهدين أبي العباس أحمد ابن عبد الحليم ابن عبد السلام ابن تيمية الحراني أعلى الله مناره وشيد به من الدين أركانه. يبوني ده ابن الزملكاني يكي متى دكتك يهي دكتكي قبلسا دكتك يهي دكتكي زوشيسا كمال أمم شوق أمم أبن كوي شيهي جيمان متني ميوان إلمي وانجيكي قوايا تل أزاما ننسى بايشي قوالي mahaddaci, zahidi, mai gudun duniya, mai tsantseni, abun koyi, Taqiyuddin Sheikhul Islam, wanda yake shugaban malamai, abun koyin manyan limamai masu martaba, mai taimakon sunna, mai rushe bid'a, hujjar Allah bisa bayansa, mai karya garkuwar 'yan bid'a, mai karya garkuwar karkatattu zamanmu masu barna. Auhadul ulama'i shi ɗaya a cikin malamai baya da shi ba kamar sa, ƙarshen masu ijtihadi. Ya faɗi sunansa cikakke, Abul Abbas Ahmad ibn Abdul Halim ibn Abdul Salam ibn Taymiyyah al-Harrani, yace Allah ya ƙara ɗaukaka matsayinsa, ya ƙara ƙarfafa addini a rukunan addininsa da shi. Sai ya kawo su baitoci, yake cewa ma za ya qulu al-wasifuna lahu wa sifatuhu jallat 'an al-hasri huwa hujjatun lillahi qahiratun هو بيننا أعجوبة الدهر هو آية للحق هو آية للخلق ظاهرة ألواوها أربت على الفجر يتي ما صفة تاتي لذات إيا فتا وجنبا دا صفة سا صفة ستاف كرف أكيد بجيتا شيني هجر الله من كري قوة وشتاف كرف قوة شيني أتكن كانم وأبن ما ماكي لون الزامن شيني آير أبنجي جهل التساء والسكي ظاهرة وانت حسكنت يا دل حسكن الفجر. Wannan Ibn Zamalkani shi yake faɗar wannan dangane da shi, wal haqqu ma shahidat bihi al a'da'u, abokin faɗanka ya rasa yadda zai yi ya tsaya ya yi shaida ya ce lalle abin nan, lalle wani ɗin nan ga yadda yake ga kuma matsayinsa, babu shakka babu shaida da ta kai wannan. Ibn Taymiyyah mutum ne jarumi kamar yadda Zahabi ya faɗa, ash-shaja'atul mubsita, jarumta jarumta wacce take mai tsananin da aka mutum ya karanta tarihinsa musamman a cikin Al-Bidaya wa Nihaya na Ibn Kathir almajirinsa Ibn Kathir zai zama wajib na jarumta daban-daban lokacin da tatar suke kokarin suke yunkurin ainihin su kawo hari nan Dimashq su mamaye garin Dimashq a lokacin sarakuna waɗanda suke mulki a garin sai suka gudu Masar wanda da da farko wasu daga ciki sun yi kokarin a kare malamai a masallaci a ce ya za a yi wasu suka ce a yi addu'a Ibn Taymiyyah ya farat ya tashi ya ce a'a ban ce ka a yi addu'a ba amma ba a zauna a masallaci ba kawai a ce addu'ar za a tsaya a kanta dole a fita a yi aiki manzo Allah sallallahu alaihi wasallama da kafiran Makka suka yunkuro za su yake shi ai ba zama a masallaci aka yi ta addu'a ba duk cewa addu'a ta ba za ta faɗo kasa banza ba fita yayi fagen daga ana yaki yana daga hannu yana addu'a ba haka sai da Abubakar har sai da Abubakar ainihin ya tausaya masa ba a cikin filin yakin Badar ana yake addu'a saboda haka fita za a yi yaki yace in kun fita kuka tsaya wato dan Allah kuka yi wannan jihadi fi sabilillah ila ba ku lamunin za ku ci nasara insha Allah suka ce Ibn Taymiyyah kana fadar insha Allah ta haqiqan aw talikan kana fada bisa tabbas ne ko ku a'a kana da dan tantama ne yace a'a ta haqiqan tabbas za ku ci nasara to haka aka fita kuwa aka gwamza Ibn Taymiyyah yana daga cikin wadanda aka ganshi yana zariya yana kai kawo akan ingarman dokinsa duk inda ya kada sai dai kaga kura tana tashi abokan gaba na zubewa waɗanda suka halarci wannan yaki haka suka shaida Ibn Taymiyyah shi kadai aka ga yana kai kawo tsakiyar abokan gaba idan ya ga wani yana lakwalakwa yana sako-sako ko yana so ya gudu sai ya zuga shi ya tunzura shi sai ka dai kai yaki in ma a yi nasara in ma a yi shahada hal tatarabbasun ila illa ihdal husnayn mai kuke jira mai muke jira ko dai mu samu shahada ko kuma mai nasara haka aka yi kuma aka yi nasara shugabannin da farko duk sun gudu Masar gari ya yamutse saboda babu hukuma duk ta tsere sauraka ɗan iska da aka kukkulle barayi da ɗan fashi da waye duk sai suka fito gari aka yi ta sata aka yi ta ainihin maki jama'a ana kwace musu kayansu rana tsaka Ibn Taymiyyah ya ce lallai sai an fito kuma an yi hisba a wani lokacin ya tara nagartattun garin da dakaru abin nan samari zarata ya ce a fito a yi hisba suka fito suka tafi wajen waɗannan miyagu suka dinga bin su lungu-lungu sako-sako suna kamo su sai da suka mai da su kuku suka dawo garin ya dawo cikin hayyacinsa mutane suka nutsu kowa ya koma kasuwa ɗan kasuwa koma kasuwa to a lokacin ya aika ya ce shugabannin su zo su karɓi mulkinsu su sun zata ma biyun mulki zai garin wannan kasa za a samu yan zuga to kawai malam tun da kaga dai hali ya zama ka kawai ka zarce mana kawai ka zarce yace a kirawo su aka kirawo su daga Masar bayan sun tsere yace to ga kasar ku ga mulkin ku yace ni rajulu umma ne ba rajulu daula ba ni mutum ne na al'umma duka ba wai kawai in yi mulki ba saboda kai tattara mulki ya ba su amma duk da haka wannan bata sa shi wato bata sa ɗan bid'a sun kyale shi ba a yayin da suke shirin guduwa fa ya sa aka yi wannan jihadi aka kare martabar wannan gari akwai lokacin da Kazan ɗaya daga cikin kwamandoji ko shugabannin sarakuna na Tatar na san wasu ba su san wannan sunan ba Tatar wata al'umma ce da ainihin aka yi ta a gabashin duniya gabashi mafi nisa can waje da cana-cana wata al'umma ce da ta shahara da ainihin fada da jarumta saboda mahaya da wakai ne kuma sun kwaye wajen farauta da harbi don haka wannan jarumtar tasu sai ta karantar da su cewa ai in suka tsaya suka yi yaki za su iya mallakar duniya gaba ɗaya ko mutane ne waɗanda ba addini suke da shi na kwarai ba ba ma sabon wani addini ba samawi suna bautar kakanninsu ne akwai kakansu babbansu wanda suke kira Genghis Khan wanda shi ne suke cewa shi baya mutuwa sai dai gangar jikinsa ta mutu idan gangar jikin ta mutu to shi Genghis Khan din shi ne ruhin nashi zai koma jikin babban ɗansa sai ya zama shi din ne ya sake dawowa to saboda haka sun ce shi haka yake duk abin da suke samu na nasara da ruwa da arziki da zaman lafiya da lafiya shi wannan jankin sarfi yake ba su da haka shi suke bautawa suna da kundin shari'a wato constitution nasu wanda suke kiran shi aliyatak sauran shi kenan aliyatak shari'a ce mai tsauri ko mai kai kawai kisa ne idan mutum ya saci kwai a kashe shi idan mutum ya yi ƙarya a kashe shi ko mai kawai kisa ne su ba wani maganar hukunci ko a ɗaure mutum ko a masa bulala kawai a sa takobi a tsari wannan shi ne aliyatak wanda suke ainihin doka tsabin nan shari'a da shi waɗannan mutane su suka fara shiga duniya a wancan lokacin suka dinga cin ƙasashe daban-daban tun kafin a zamanin Ibn Taymiyyah suka dinga cin garuruwa daban-daban har suka zo ainihin suka mamaye Baghdad a lokacin khalifancin al-Musta'sim billah lokacin da ɗan Shi'a suka ba su haɗin kai suka ba su goyon baya aka karkashe musulmi a Baghdad irin yadda yake faruwa a yanzu da can ya taɓa faruwa tarihi ne mai mata kansa Ibn Taymiyyah da yake bada labarin abinda Tatar suka yi tare da haɗin kan Ibn al-Alkami da Nasirul Kufr al-Tusi wanda suke ce masa Nasiruddin Nasirul Kufr al-Tusi wanda suka haɗa kai da Tatar aka yi wa ainihin Khalifa al-Musta'sim billah yankan ainihin rago shi da iyalansa aka shigo Baghdad aka yi ta kashe musulmi ba zai ba gani dan shi ba ta tare ba ruwansa da ka ce wai ka bi shi dan ka ce wai ka tuba ka bi shi wannan ba zai sa ainihin ka tsira ba shi kawai aikin sa kisa ne dan horon da ake ba su kenan in sun shiga gari su share garin ba a so a ga duk wani abu mai motsi to haka suka shigo lokacin da Ibn al-Asir a cikin littafinsa al-Kamil ya zo ba da labarin wannan mutanen yace ya shi da yake shi a zamanin sa ya riski abin yace ya dade yana tunanin ya rubuta tarihin mutanen nan ko kare rubuta ya yake cewa shi dai ya karanta irin bala'i iri-iri da ya auka wa duniya tun daga farkon halittar ta har zuwa lokacin ainihin bayyanar ta kan yace shi bai taba gama tiba irin ta mutanen nan yace kai shi tsoro yake ji ma ko yana ji ma a jikin sa watakila ko har kiyama ta shiga ba za a samu bala'ayyen mutane irin waɗannan ba yace ko fitilar ya juduwa ma juju yace ba jin za ta kai ta tafin ce dan ya juduwa ma juju karkari idan suka kashe mutum shikenan amma waɗannan za su kashe mace sannan su fasa cikinta su kashe ɗan cikin shi to kaga yace ko dujal in aka yi imani da shi mutum ya imani da shi shikenan zai zama cikin mabiyansa ba ya taɓa shi su wannan ba maganar kai imani da su mutane ne kawai zubar da jini shine kawai abinda suke sha'awa kawai abinda suke so su gani to haka suka dirkako duniya suka dinga cin garuruwa daban-daban ta kai idan aka ji labarin bayyanarsu ana jin za su iso gari bayan wata biyu to duk garin za a tsaye kafin wata biyu duk garin an gudu sai dai su samu garin ba kowa to haka suka yi ta cin duniya har suka shigo alamul islami to har zamanin Ibn Taymiyyah suna nan yan tsirarin su duk da cewa tafiya ta yi tafiya wasu sun cakuɗuwarsu da musulmi sun shiga musulunci to shi Qazan ɗaya daga cikin jika ne na waɗannan mutane to a da'awarsa shi musulmi ne to sai kuma ya zo yana zalunci aka rasa waɗanda za su iya zuwa su gaya masa gaskiya Ibn Taymiyyah ya ce shi za shi in akwai mai raka shi ya zo a ciki saboda haka kawai ya sa gaba wasu ƴan tsirari cikin almajiran suka ce za mu bi shi wasu suka ce gaskiya ba za su iya zuwa ba ya tafi kawai ya danna kai cikin tantin Qazan yana zaune da sojojinsa da dogaransa ga takubba na walƙiya a hannunsu Ibn Taymiyyah ya shiga ya zauna ya shiga gaya masa gaskiya ta inda ya shiga ba ta nan yake fita ba da kuma sauti madaukaki mutumin nan ya tsaya kawai yana saurarensa Allah ya jefa masa haiba da soyayya ta Ibn Taymiyyah ya kasa cewa komai Ibn Taymiyyah ya yi ta masa wa'azi iri-iri ta masa wa'azi cikin abin da yake gaya masa yace kaga iyayenka kakanninka kafirai ne amma barnar da kai kake yi ba su yi irin ta ba domin su aka yi alkawari da su suna cikawa da za a kwanka baban sa Holaku ce Holaku suna cika alkawari amma kai baka cika alkawari ga ka da liman ga ka da malami da mai kiran sallah da alkali amma kuma azzalimi wannan kansan yace shi dai yace a rayuwarsa bai taba sauraron wani mutum yana ga masa irin wannan maganganu ba sai Ibn Taymiyyah. Allah ya jefa tsoro a zuciyarsa. Ibn Taymiyyah yana matsawa kusa da shi har sai da guyoyin Ibn Taymiyyah suka kusa ainihin shafar guyoyin wannan azzalumin shugaba. Yana ta faɗa masa maganganu irin wannan. Da ƙarshe kaza yace to mala ai mana addu'a. Ibn Taymiyyah sai ya shiga addu'a. Sai ya Allah ka karya azzalimi. Allah kai kasa da shi. Allah ka cire masa haƙƙinsa a ƙasa. Kuma yana ta cewa amin amin. Ya zata za a ce Allah ya taimaki sarki. Sai ya dinga addu'a wacce kowa ya ji kawai da kaza ne yake. Ya gama faɗar gaskiya yace to sai an jima. Ya tashi ya tafi yasa. To daga nan aka samu kazan ya ainihin sassauta mutane. Ba wanda ya irin wannan sai Ibn Taymiyyah. Duk malaman ta suka ba za su iya zuwa. To haka Ibn Taymiyyah ya zama ne yana fito da cikin wasu waɗanda ya san cewa azzalimai ne miyagu. Haka nan ta fuskar addini bai bar ainihin ɓata garin addini sun yi tabar layi da suke so. Da a lokacin ga shi bid'a ainihin ta yi santa ta mamaye ko ina a cikin Dimashq. Ko ina ita ce. Sufaye ƴan abin nan masu bin tariƙar Rufa'iyya al-Ahmadiyya waɗanda suke Ahmadu Rufa'i suna nan suna ta tsafe-tsafe da sunan karama. Da zo su zo su suna zikiri suna shiga wuta wai karama ce ba ta ƙona su. Ibn Taymiyyah ya ce ƙarya suke maƙaryata. Ya ce kuma su zo a yi munazara. Su zo a yi muƙabala da su. Ya ce kuma mai suke taƙama da shi ba shiga wuta ba. Su zo a hura wutar in gaya musu abinda za su shiga wutar in sun shiga zan bi su a baya. Ki in za su shiga wannan wutar su je su yi wanka da sabulu su wanke jikinsu su zo su shiga wutar. Ki ai na san saddabarin da suke yi. In sun isa in suka shiga ni kuma zan bi su a baya. Sai suka ce ai su karamarsu sai a gaban kafirai take amfani ba a gaban musulmi. Shikenan mutane sai suka tarki wannan magana. A ashe haka abin yake ashe daman duk hologo ne ba gaskiya ba ne duk Rufa'i da ake wa mutane da tsafi da sunan karama. To daga nan ya karya kadarinsu ya rubuta littafi a kansu. To shi yasa ƴan bid'a suka ce lalle sai sun saka malamin da azaba in ba haka ba za su ƙare a garin. To fa shi ne aka dinga kai shi ƙara. A kai shi ƙara a yi majalisi ya zauna ya kure su. Su faɗa ya faɗa ƙarshe ya kure su. Duka malaman bid'a fa za a tare shi ƙare a kansa. Amma ya guri su ƙarshe su ce a tashi zan ba su shirya ba shi ya shirya. A kuma dawowa sai su zo da sojan haya suka zo da wani safiyyar dini hindi wai shi ya ilmul kalam in suka buga da Ibn Taymiyyah zai kure Ibn Taymiyyah. Ibn Taymiyyah ya kada shi. To ƙarshe dai suka nemi a ɗauki tsauran mataki a kanta. Ibn Taymiyyah ya yi ta rayuwa cikin kurkuku daga kurkuku zuwa kurkuku an fara ɗaure shi a shekarar a hijira 663 yayi ɗan lokaci kaɗan a tsare aka sake shi. Shi kuma wani kirista ne ya zagi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Sai Ibn Taymiyyah aka tabbatar da shaidu yayi haka aka je a gayawa shi shugaba na wannan gari cewa ga abin da ya faru. Aka ce Ibn Taymiyyah da shi da ɗan uwansa da wasu tare da shi suka je suka faɗa wa shi mai gari ga abin da wannan kirista yayi. Sai fito jama'a sai suka jajjefi kiristan nan suka ɗan jajjake shi. Sai aka je aka gaya wa ainihin shi wannan mai gari cewa Ibn Taymiyyah ya zuga jama'a an daki wani mutum. Shi ne aka kawo Ibn Taymiyyah aka tsare shi na 'yan kwanaki. A wannan lokacin ne ya rubuta littafinsa As-Saribul Maslul ala Shatim al-Rasul, wato zararren takobi ga jini na wuce akan dukkan wani wanda yake zagin manzon Allah. Ibn Taymiyyah ce duk mai zagin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ba zai kare lafiya ba. In ba a tsayar masa da haddi ba na shari'a to zai garbi da wanda zai tsayar masa da haddi. To shi wannan mutum sai ya da'awar ma ya shiga musulunci shi kirista din. Ya kama hanya wai zai tafi Makka. A can wani dan uwansa ma ya kashe shi. Shi to sakamakon abin da yake nan. To haka nan an kuma tsare Ibn Taymiyyah tsarewa ta biyu a Al-Qahira. Tsawon shekara 1 da wata 6. Tun daga ranar Juma'a 26 ga watan 9 Ramadan shekara ta 705 tare da ƴan uwansa Sharafuddin Abdullah da kuma akohu Zain Sharafuddin Abdulrahman da akohu Zainuddin Abdullah. Haka take su ran sallah daya ga watan goma a shekarar hijira ta ainihin 705. Hakanan an kuma tsare shi tsarewa ta uku a Makkah dan kwanaki kadan daga uku ga watan goma hijira ta 707, saboda sufaye sun kai karansa gurin mai gari, kuma a dalilin wannan ya rubuta littafinsa Ar-Raddu ala al-Bakri, akwai littafinsa da ake kira al-Istighatha da yake ma wani bakri raddi. To a dalilin wannan an tsare Ibn Taymiyyah na wasu ƴan kwanaki. Hakanan an kuma tsare shi a ainihin daga ƙarshen Shawwal shekara ta 707 zuwa farkon shekara ta 708, kusan wata biyu. Sannan an tsare shi a Iskandariya a ɗaya ga watan uku shekara ta 709 har zuwa 8 ga watan goma shekara ta 709. Sannan aka kuma tsare shi a Dimashq na tsawon kwana 20 daga ran Alhamis 12 ga watan 7 Rajab kenan zuwa ainihin shekara ta 720 zuwa ranar Litinin 10 ga watan 1 shekara ta 721, sai kullewa ta 7 da aka yi mata. Wato duk sanda suka je suka kai shekara ya kore su, sai a ce kawai a tsare shi, ka a kyale shi. Akwai sanda ma aka yi kokarin wai a tura wani ya kashe shi, Allah ya kiyaye shi. To akwai lokacin da shi wanda ya fi kowa tsanantawa a kan batun Ibn Taymiyyah ɗin a cikin malamai akwai, hakanan a cikin sarakunan ma akwai. A cikin malamai akwai Ibn Makhluf, wani alƙali Ibn Makhluf ba maliki ne. Akwai Nasiruddin al-Manbaji, wani sufi ne wanda yake da aƙidar wahdatul wujud irin ta Ibn Arabi. Wannan suna daga cikin waɗanda suka fi kowa tsanantawa Ibn Taymiyyah. To akwai lokacin da su waɗannan malaman suka haɗa kai da wani azzalimi ana kiran shi Jashankir, wani baturki wanda suka haɗa kai da shi akan za a yi wa shi sarkin garin juyin mulki, sai ta tashi. Da waɗannan malaman su ne kullum a fada su zuga sarki a kulle Ibn Taymiyyah. An kulle Ibn Taymiyyah kuma sai suka haɗa kai da wancan mugu akan a yi juyin mulki, kuma suka ba shi fatawar cewa zai iya juyin mulki. To kawai sai aka kama wannan masu juyin mulki. Karshe sai ta tashi aka gaza sa hannun malaman akan a yi juyin mulki, su suka ba da fatawa. To shi ne sarkin ya ga to mai zai ya huce haushi, sai ya ce a sako Ibn Taymiyyah. Haji mugu. Wai mai zai ya huce haushi, sai a sakan musu Ibn Taymiyyah. Aka sako Ibn Taymiyyah, ya ce a kirawo shi, ya zo ya tarye shi da kansa. Shi fa ne za a sa aka kulle shi saboda waɗancan malaman sun zuga shi. Ya tarye shi, ya girmama shi, yana wani ƙanƙanta murya gaban Ibn Taymiyyah. Can sai ya ɗauko takardar da waɗannan malaman suka yi fatawa a yi juyin mulki, ya nuna Ibn Taymiyyah, ce kaga abin da suka yi, me kake ga ya kamata a musu? Tunda yana ga Ibn Taymiyyah waɗannan mutanen sun cutar da su, shi ma yana son ya samu fatawar Ibn Taymiyyah a karkashe su. To da yake Ibn Taymiyyah dan Allah yake adawarsa, ba da wata manufa ta duniya ba. Sai ya ce da shi, me kake ga ya kamata a yi wa malaman nan? Ga fa abin da na same su da hannu dumu-dumu a ciki. Shi ne sai Ibn Taymiyyah ya ce, a'a, ai waɗannan malamai ne, in ka kashe su to kuma su waye za su karantar da al'umma? Malamai ne, don haka dole ka girmama su, dole ka yi haƙuri da su. To shi ne Ibn Makhluf ya ake gaya masa, yake kuka, yake cewa kai ban taɓa gama cikin Ibn Taymiyyah ba. Ya ce mun yi ta ta'ayi kai kawo ba dare ba rana mu ga mun zubar da jininsa, yau ga shi ya yi mana damka mai ƙarfi amma ya ce mana. Domin a lokacin da zai bude bakinsa ya ce ai kawai waɗannan sai a tsayar musu da haddin hiraba, masu baɓarnata a bayan ƙasa, daga cikin haddin hiraba akwai kisa. Da shi kenan su ta su ta ƙare. Alƙali Ibn Makhluf yake cewa bai taɓa ganin irinsa ba. Sa'ayna fi qatlihi wa qadira alaina wa afa'ana. Mun yi kai kawo wajen mu ga mun kashe shi. To amma yau ga shi ya samu iko a kanmu, ya ce ya fi mana. Ibn Taymiyyah ya ce, ni duk abin da aka yi min, ni wanda ni aka yi wa, to na yaki. kullu man azani fa huwa fi shay, duk wanda ya cutar da dina ya fi masa. Wa man aza Allah fa Allah yantaqimu minhu, wanda kuma Allah yayi wa shi da Allah. Haka Ibn Taymiya ya nuna musu al'afu inda al-maqdira, irin abinda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya nuna wa Qurayshawa lokacin fathu Makka, gashi a hannunsu me suke tsammanin zai yi musu, suka ce karamci, yace ku tafi dukkan ku 'yan tattu ne, wai ku habu fa antum mutlaqa. To haka Ibn Taymiya ya koyi da wannan mawkifi, ce ya yafe musu, kama da suka kara samun dama kuma sai suka kara yin kuma komawa, suka ci gaba da kutu-kutu da kitifi da mugun tanadi a kan Ibn Taymiya. Karshe aka mayar da shi kurkuku a Dimashq tsawon shekara 2 da wata 3 da kwana 14, tun daga Litinin 6 ga watan 8 shekarar hijira 726 har zuwa daren da ya wafati 20 ga watan 11 Dhulqa'da hijira 728. Saboda matsalar ziyara, lokacin ya rubuta littafin Ar-Rajul ala al-Akhla'i, da karshe suka ce a kwace littattafan da suke hannunsa, a kwace alƙalamin ba da suke gurinsa, a kwace takardu, duk wani abin da zai rubuta a kwace, saboda yana tsare mutanen gari duk abin da ya rikice da fatawa na ilimi, sai su garzayo kurkuku sai su gaya masa, sai ya rubutu a kai. Saboda haka yana kurkuku, amma littattafansa sun cika gari, jama'a daga gari gari zuwa ake ana guzurin littattafansa ana tafiya. To shine kawai sai aka kawo daga fada aka ce a kwace duk abin da yake rubutu a kwace. Wasu ce sai da ya ci gaba da rubuta da gawayi a cikin bango. To da suka kwace ya ce to shikenan, sai kama ya kama hadiya, kama karatun Al-Qur'ani. A lokacin kafin rasuwarsa da ɗan kwanaki, aka kwace masa duk abubuwan da suke da yake rubutu da su. A wannan lokacin sai da ya khatma 80. Sai a ta 81 ya zo ƙarshen suratu iktarabati sa'a, inda al-muttaqina fi jannatin wa nahar fi maq'adi sidqin inda malikin muqtadir, sai dai wannan ayar rasu ya rasu a daren Litinin 20 ga watan 11 watan Dhulqa'da hijira ta manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallama 728. Wannan shine Ibn Taymiya kaɗan daga cikin mawaƙifinsa. Abubuwan da za a faɗa a kansa suna da yawa, kamar yadda na faɗa, ma wata rana wasu dalilai za su kawo mu faɗi wasu abubuwan ma da ainihin ba mu faɗa a yanzu ba. Allah maɗaukakin sarki ya sa mu dace. Sallallahu alaihi wasallam ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wasahbihi ajma'in.
محمد على آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أكبر دعاء ذلك الدعاء من الله في سنة بركة فأشكرنا المثلة من البركة أولا درس من البركة نامي جيني دمون أبنى فكو مقارب وجهك الله سبحانه وتعالى دا بيئننا wannan baiwa ta samun wannan majalisi mai albarka a cikin wannan gari na Kaduna, wanda Dr. Umar Sani Rijalehu ya yi nufin abin nan girmama mu da shi, wanda kuma tabbas musulunci ya amfana in general musamman sunan Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wancan lokaci ya kamata a ce ina nan da aka rufe darasin littafin da aka kammala na Wasiyatul Kubra. Muna son mu sanar da dukka cewa babu shakka mun amfana ƙwarai da gaske, za ka zana ta amfana da wannan darasi wanda aka yi albarka. Kuma babu abin da za mu ce illa mu roƙi Allah subhanahu wa ta'ala ya ga wannan aikin da kai a mizaninka na alkhairi, kuma ya zama sanadiyar haɗuwa a Jannatul Firdaus. Kuma abu na uku shi ne kira ga ainihin abinda yan uwa cikin da suke da su ci gaba da yin amfani da darussan da muka koya na wasu yadda kobra tare da yin kokari a ci gaba da yada shi kamar yadda waɗansu yan uwa suka ɗauki nauyin nuna wannan karatu a cikin talabijin da sanyawa a gidajen rediyo akwai waɗansu waɗanda su kuma so ga abin da ya kamata su ba da kuɗi a gurza wannan kafin har wasu jihohi a aika da su fi sabilillah da sauran ainihin abin nan kananan hukumomi don a rika amfana da shi a masallatai da sauran yare-yarensu to har yanzu ina sake kira ga duk wanda yake da hali ya yi kokari ko da kafin ɗaya ne ko biyu a yi kokari a saya a ci gaba da yadawa domin wannan ma taimakawa ta hawa din ne wannan wanda zai yi wannan da ya tar Allah subhanahu wataala Allah ba zai so gaskiya yake shi ba musamman ma waɗanda za su iya gurzawa da yawa a bada shi sabilillah musulunci yana da buƙatar wannan har yanzu muna ƙara godiya ƙwarai da gaske da shi abin dokta da ainihin abin nan sake sanya wannan littafi mai albarka muna kuma roƙon Allah subhanahu wataala ya ba shi ikon shi ma a sauke shi ba tare da an samu wata matsala ba muna kuma roƙon Allah subhanahu wataala ya ƙara ƙarfafa mishi guya ya ba shi basira kamar yadda nake kira da sauran malamai waɗanda Allah ya azurta musu su ma ta haƙƙe cewa kamar yadda dokta ya ɗauko wannan amana ya zo ya assasa ta a wannan mahalli to don Allah malamai da muke da su masu haƙƙe masu fahimta muna da buƙatar ainihin a ci gaba da isar da waɗannan saƙonni yadda za a iya fahimta a cikin ƙauyukanmu masu yawa kai haka ainihin abin nan makwabtanmu jamhuriyar Nijar sai da haka mutane waɗanda Allah ya baiwa amanar ilimi don Allah suma muna kiran su sadaukar da kansu wajen shiga ƙauyuka a riƙa karantar da mutane banda wannan ina sake kira ga dukkan ɗalibai ilimi na ainihin jihar Kaduna don Allah mu sace ba da haɗin kai 100% in ma za a samu ƙari a sake ƙarawa wajen samun halartar wannan majalisi domin wannan majalisi fa'idar da ke da cikin shi ba ma kawai fa'idar karantarwa ba har yanzu yana ƙara ƙarfi da kuma ɗan uwantaka da ainihin kuma barazana da ɗan bid'a da sauran ire-irensu sai da haka yana da muhimmanci idan wato har za mu iya karatuttukanmu da muke da su a waɗansu masallatai mu yi ƙoƙari ne a jastin nasu mu zo mu riƙa ainihin abin nan ba da haɗin kai da wannan majalisi mai albarka domin fa'idojin da suke ciki ba kaɗan ba ne wannan kira ne nake ga ƴan uwa ma'abutai ɗaliban ilimi da sauran ire-irensu domin a samu fa'idar da ainihin abin nan kammala muna roƙon Allah subhanahu wataala ya ba da ikon haɗa kai kamar yadda na yi a wancan karar ina kira ga duk wanda yake da iko duk wanda yake da hali a cikin wannan gari da sauran kananan hukumomi a daure a rika samun halartar wannan wa'azi kuma abubuwan da ake ji a ci gaba da ainihin sanar da su ga waɗanda su ba su zuwa kuma a rika jawo hankalinsu kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam yake ballighu anni wala ba'a mu yi ƙoƙari mu isar da ainihin waɗannan saƙonni muna roƙon Allah subhanahu wataala ya yi albarka ga ainihin abin da dokta da duk waɗanda suke taimakawa wajen gudanar da waɗannan karatu Allah ya yawaita mana irinsu a cikin ƙasar nan da ƙasashen Afirka da ma duniya baki ɗaya domin addinin musulunci kwarjinin shi da martabar shi da ɗaukakar shi da haibar shi ta dawo a ainihin abin nan doron ƙasa har yanzu ina addu'a da duk waɗanda suke taimakawa ko da ainihin abin nan rubutu ne koyin rikodin da ainihin sauran ire-irensu da ainihin abin da wannan karatu Allah ya saka musu da alkhairi Allah ya saka musu da alkhairi Allah ya saka musu da jannatul firdaus Allah ya ruɓanya musu wadata da arziki kuma ya tabbatar da wajibi sunnar annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh
bismillahir rahmanir rahim da farko kamar yadda malam Yaqub Musa ya addu'a to ni ma ina maimaita addu'ar da yayi Allah ya yawaita mana irinsu Allah ya yawaita mana irinsu ba a Katsina ba a Najeriya duka duk sanda za a samu manya su ainihin tsaya tare da kanana su goya musu baya su ba su haɗin kai to babu shakka za a samu haɗin kai mai kyau kuma za a yi wa musulunci aiki. Ismail Yakub Musa su suka share fagen da'awar sunna a Najeriya duka. Wani abu ne da kowa ya sani kamar hasken rana ne babu wanda ya sai yi to kuma wannan mu kanmu muna daga cikin waɗanda muka fa'idantu da da'awarsu da karantarwarsu da tunatarwarsu da jawo hankalinsu irin wannan da yake yi yanzu. Muna fatan Allah maɗaukakin sarki ya ƙara masa ikhlasi ya ƙara masa lafiya ya ƙara masa goyon baya saboda irin wannan haɗin kai da goyon baya da ƙarfafa gwiwa da yake yi mana. Allah maɗaukakin sarki ya sanya wannan a mizaninsa ya ainihin albarkaci rayuwarsa da zurriyarsa ya alkinta bayansa ya ba shi ladan abin da yake yi na kira zuwa ga musulunci. Allah maɗaukakin sarki ya ɗaukaki musulunci da musulmi. Wannan yana tambaya yake cewa Malam Ibnu Taymiya yayi aure ya kuma haifi ƴaƴa. To Ibnu Taymiya bai yi aure ba wai dan baya son ya yi aure ba sai dan bai samu sararin da zai yi aure ba. Duk rayuwarsa gugurmaya ce da rigingimu da fasita shi da ƴan bid'a. Ƴan bid'a sun kyale shi ba nan daga kurkuku sai kurkuku kudi biyar da nai ta zana muku ya shiga kurkuku har wajen sau uku. Akwai sanda zai shekara biyu a kurkuku a kulli. A kai shi wannan fada a ce ya ce kaza ya ce Allah ya daidaita akan al'arshi wai ai ta gaddama akan wai ya zai ce Allah ya daidaita akan al'arshi. Akwai sanda ba ƴan bid'a suka rasa yadda za su yi da shi. Suka ce yanzu a gari da ana nan ana ta zagin su saboda sun yi dalilin da ya sa kulle Ibnu Taymiya. Suka ce jama'a suna ta zagin su sun yi bakin jini aka ce aje a lallashi Ibnu Taymiya su dai ba za su iya in suka ce a sake shi to sun faɗi kenan to kuma rayuwar da suke ciki kuma su tsangwama ce. Don haka dan Allah ya dan ba su haɗin kai ya dan yi muwafaka da su akan ko matsala ɗaya biyu daga bayan aka rubuta kadar sai a yagata. Waye da ya ce ya janye maganar istiwa'i din na akan al'arshi in ya janye to shikenan. Ibnu Taymiya ya ce yanzu so kuke yi in ce ni ban san Allah a sama ko yake ba ko a ƙasa ai na faɗa haka na kafirta. Ya ce ai sai dai ku kashe ni amma wallahi ba zan bar addini na ba saboda kawai ku samu sarari ce ku da kuke waje kun fi ni damuwa ni ba a tsare nake a ku a waje kuke ya ce kuma kun fi ni damuwa. Yace to ku yi abin da kuke so yace me za ku iya yi mu ce don ku ce za ku kashe ni to na yi shahada ku kashe ni ne in yi shahada don ku ce za ku kore ni to na yi hijira sai in je ta kuma in tada aqida ta in kara samun mabiya sai in kuma kuka ce za ku kulle ni to shikenan kuma na samu lokacin da zan yi salwa da ubangiji na ita ibada ta sai to saboda haka ni ko me kuka yi min riba ci ku zabo wanda kuka dama ku yi mu. Haka ka suka rasa yadda za su yi da shi su shi ba zai kawai saboda wani kawai sai kafirta. Ya ce ko abinda kuke faɗa na san da shubha kuke yi don haka ba zan kafirta ku ba iya ƙwarewar ilimin ku kenan amma ni na gama sanin gaskiya na gamsu idan na sake ta sai in kafirta. Haka ya ce musu su ku zan muku uzuri amma ni ba zan yi wa kaina uzuri ba. Saboda haka su abinda suka so ma Ibnu Taymiya ya yi shiru ba wai abin nan ya ma fito ya yadda da su ba gaba daya a yayi shiru kada ya ce yana tare da su kada ya ce ba tare da su shi kuma ya ga ai ba zai yi ya shiru ba Allah ya masa baki da ya magana kuma a ce ya shiru ya ce ba zai yi ba. Saboda haka a cikin gwagwarmaya ya yi ta rayuwa daga nan zuwa nan a kai shi wannan fada a kai shi wannan ya tuno min lokacin da aka kai su marigayi Sheikh Ja'far Mahmud Adam fada mai martaba sarkin Kano wai ya ce Allah yana sama. Aka zo da manya-manyan raunuka fa a gaban aka aje wai ga malamai an kawo shi kara da shi da malaman sunna sun ce Allah ya daidaita aya. Yace to ai ba mu muke faɗa ba mu ba mu ce ba ga qurtubi nan littafin qurtubi kuma kun san shi ku duk kuna karanta al-jami' li ahkam al-qur'an tafsiri adauko aka dauko aka bude tafsirin suratul a'raf ya karanta ya fassara ya ce kuma in ban ja baki daidai ba ko ban yi fassara daidai ba wani ya tashi ya ja a fassara sai wani daga cikin malaman yace alaga ran sarki dade gaskiya shi an gaya masa za a yi wannan zaman yayi nazari ya shirya mu ba ga ya mana kaga abin da yake ya faru a bayan she kuma mai tuwa wa tilkal ayyahu yuzawidu bayna ni wallahi sai suka ce wai shi yaron nan an gaya mishi ya shirya su tsaya ta kai dake to abin da ya shafi aqida da masail khilafiyya ba a cewa kotu ta raba gaddama wannan shi yasa musulunci ya bar kirista yayi kiristancin sa yahudi yayi yahudancin sa lakum dinukum waliya din la ikraha fid din alqali bai iya cewa shi ya yanke hukunci yanzu mas'ala kaza dole abu malikiya alqali baya da wannan dama ko yanzu yace istiwa'i ba gaskiya bane dole abu ash'ariyanci wannan baya daga cikin hususiyar alqalanci amma saboda mugun nufin dan bid'a shi yana ganin inda zai saki sunna tawala to shike nan bid'a safa ba inda za ta ci gare yayi abinda zai yi ko ma me zai faru ya faru to haka inda tayiya ita fama da wannan abin da to amma da ƙarshe Allah ya nuna cewa shi ne ke da nasara lokacin da aka ce ya rasu gari gaba daya sai da ya fito jana'izar Ibn Taymiya gaba daya gari kantuna duka kasuwa gaba daya babu wanda ya bude kantinsa duk gaba daya kasuwannin Dimashq babu wanda ya bude kantinsa mata har kan suraye ana kuka har wanda ba musulmi ba ta tafi ta kai a ranar an ce tunda aka kafa wannan garin ba a dai san lokacin daular Amawiya lokacin nan ne abinnan khilafa abinnan hedkwata ta khilafa ba a san watakila ko an taɓa yin taro irin wannan ba amma su dai waɗanda suka yi da gidaye suka yi da shekaru a garin suka ci su ba su taɓa yin taro irin wannan ba to dama Imam Ahmad yana cewa yan bid'a baina na wa baina kum yawmul janaiz raba gardamar tsakaninmu da ku ranar da wani cikinmu ya rasu to kun ga lokacin da Sheikh Ja'far Mahmud Adam ya rasu menene ba a gani ba duk kafuwar tarihin Najeriya ba a taɓa ga jana'iza irin wannan ba a kanan ai manya-manyan shekunansu suna faduwa kasa sai dai a rediyo ba kama san me aka yi ba za ka ga komai a gari ya canza a ba ranar rasuwar Ibn Taymiya wasu mutane uku su suka kasa fitowa ba wanda sun shahara da kiyayya suka Ibn Taymiya suka ce in suka fito mutane za su kashe suka koyi a gida a ran nan da dama mutane sai da suka yi azumin tilas saboda ba masu abinci mutane kawai suka ce kawai mun wuce da azumi to idan zaka babu abinci ba ka sayin abinci akai to kaga wannan shi yake nuna cewa Allah madaukakin sarki ya sanya masa kabuli a zukata duk irin wannan fitincinu da ya gani da takurawa ta wasu yan tsirari ce masu mulkin da suke fada da shi su ne kuma suke masa shari'ar da za su kai shi a lokacin da alqari ibn makhluf a masar aka yasa aka kawo masa ibn taymiya wannan bid'a ne kuma alqari aka kawo masa ibn taymiya wai zai masa shari'a ibn taymiya zai yi magana yace shi ba da ibn taymiya musu wa'azi an ce ka ce kaza ibn taymiya ya ce wane ne abokin shari'ata ai kai ne abokin shari'ata ya za a yi kana abokin husuma ta kuma kai min shari'a ce ina kan aka taba karan ta wannan to aka shi ibn makhluf shi ne abokin husumarta kuma shi ne alqalib fika alqitamu wa anta alqasmu wal hakamu akan ka ake rigimar kuma kai ne abokin rigimar kuma kai ne alqalib saboda suka rasa yadda za su yi sai dai a je a tsare shi a tsare dan uwansa alkama almajiransa haka dai ake tai karshe kuma Allah ya bashi nasara yanzu mutum nawa ne ya san wani ibnu Nasiruddin al-Manbaji mutum nawa ya san wani manbaji ba ga har sufa yamma karshe babban sufi ne amma sufi nawa ne ya san wani manbaji amma Ibn Taymiya ya cika kundin kowa a ta an san shi to kaga su Allah madaukakin sarki ya batar da ambatansu in ma za a ambace su sai dai a cikin wani rigingimin ka ji sunayensu har da zaka ji su a littattafai ba zaka ji darussa ana karanta littafansu ba Allah ya batar da su bat ya kuma daga Ibn Taymiyyah wato tauraro a sama kowa yana hango shi to haka Allah yake sha'anin sa Ibn Taymiyyah bai yi aure ba har ya koma ga Allah kuma a cikin malamai an yi ire-iren su da yawa kamar irin su Ibn Jarir al-Qadri da Sheikh al-Mufassiri har ya zama rayuwa ga irin su Nawawi Imam an-Nawawi mai al-Arba'un an-Nawawiyya har ya zama rayuwarsa bai aure ba suna nan da yawa wani ce akwai bambanci tsakanin baƙin rawani da fari ba wani bambanci manzo Allah ya sanya baƙin lokacin da ya je fatu Makka da baƙin rawani ne ya kuma sanya fari haka ba wani shi rawani sunnatul ada ce ba sunnatul ibada ba dan ka sa rawani baka fi wanda bai sa rawani dan ka sa rawani baka fi mai zannabukar ba ba wani lada duriya da zaka samu a kansa annabi sallallahu alaihi wasallama ya sa rawani saboda sutura ce ta larabawa kamar yadda ya sa kwarjalli ya daura kwarjalli ya sa gobe ya sa bayafi wani baya zuwa kawai ya sa zani ya yi lullubi ya ce manzo Allah yake koyi da shi kamar yadda manzo Allah ya hau jaki ba ka hauwa jaki ka zo makaranta ka ce sunna kai sunanul ada haka annabi ya tashi ya samu ana yin shiga a lokacinsa haka ya yi shi ma ya shigar da ilimin saboda ka duk hadisan da suka zo kan falalar sallar da aka yi ta da rawani hadisai ne na ƙarya in ji malaman hadisi. To sannan bayan ya yi tambaya kuma sai ya kara barar addu'a sai yana barar addu'a Allah ya samu aiki da mata ta ƙwarai to aikin ma ya ce da aiki da ƙwarai mana Allah ya ba shi aiki na ƙwarai da mata ta ƙwarai. Sai wannan ya ce mai malam zai ce game da kalmar shahada da aka gani a sararin sama rubuce a garin Kano ranar Juma'a. Kai waye gaya maka an gani? Ba jita-jita ba ce? Jita-jita ce kuma ƴan bid'a da suke ta yaɗa ta. A kanan nan babin da ba za ka zufa. Akwai wanda za su ce sun ga Allah akan bishiya. An ga to da wanda zai ce ya ga Allah akan bishiya da ya ce ya ga kalmar shahada ya za ka yi da shi. Duk jita-jita ce maganganu ne to shi ke nan muƙaddara an ga kalmar shahada a sama sai mai so. Sai mai kuma ya tarattabu alaihi amal babu ya tarattabu kalmar shahada dan ba tana nan a tsakiyar mu ba tana nan a rubuce a cikin littattafai a cikin to ba duk bata ita ba sai ka ganta a sama ba kai imani da ita ba tana cikin Qur'ani sai ka ganta a sama sannan kai imani da ita ba Allah ne ya saukar da Qur'ani ba daga ina zo ko da shi ba daga sama ba to ga kalmar shahada na ci to me kake jiran sai ka daga kai ka ganta a sama kuma dan sharri fa wanda zai fara ƙaryar fa dole kuma a yadda da ka daga kai kace baka gan shi ba ya ce kai baka da rabo ba ka da jamla fitar ko da ka dole ka gan shi kuma dole kace ka gani yanzu akwai ainihin a lokacin akwai wani wada akwai wani dogo wani wada ya ta nuna masa sai gashi-gashi shi dogon bai gani ba wadan kuma ya dage ta shi ya gani dogon da aka yi hakura saboda haka irin wannan jita-jita addai an ga bishiya ta yi kalmar shahada an ga kankana an ga kabewa an ga waye wanda duk ba shi alqur'ani kai bai ishe ka ba wannan alqur'ani da ake karanta bai ishe ka ba sai kaga wani abu a cikin kabewa bai ishe ka shaida ba cewa Allah gaskiya ne annabi gaskiya ne ke kuma an rasa mai za a fassara abu shi wannan to shi ke da an gan gargadi ne ko yabo ne da aka ga a saman an rubuta gargadin ku ake ko mutanen Kano ko kuma yabon ku ake cewa ku kowa kirki daga dai duk wanda yake rayuwa a gurin dan ba zai ce yabon da ake dan su kowa kirki ba don an san da ake me ake aiwatarwa a gari to ga mal Abdullahi ne ya matsa mun kasa zai kare sallallahu alaihi wa sallama ala nabiyina Muhammad wa alihi wa sahbihi.